gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Saroniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda ma yau 21 ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu kammala maganar da muka faro a satin da ya gabata na jami'o'i masu zaman kansu ko me yasa malaman ke komawa jami'o'i masu zaman kansu.
Watan kaga a can inda a jami'a su ta ainihi ba su da lokacin da suke bada karatun wanda ya kamata kamar da domin saurara bakawa sannan za su zo nan wajen kwadugo kuma shi ma su yi shibur su ne sama sama to wannan shi a bala'in.
To Hafiz, a makon da ya gabata ne muka faro da wannan maudu'in amma lokaci bai ba mu dama mun kammala hirar Hassan da Farfesa Bada ba domin mun so mu ba jama'a dama su yi wa jami'in NUC tambaya kai tsaye. Don haka ne yau za mu je karshen wannan hirin da ma hirana da shugaban wata jami'a mai zaman kanta.
Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abutawa to Facebook a makon da ya gabata inda muka ce menene ra'ayinku dangane da wayatar jami'o'i masu zaman kansu a Najeriya ga kuma yadda kuka amsa mana.
Ana cewa ilimi a Najeriya akwai matsaloli masu tattare da yawa.
Masu saurare sai ku mana afuwa. To amsar mu dai ta farko a yau ta fito daga dalibi a jami'ar Maiduguri sunan shi Babagana Alhaji Nuciya Wacakal Alasa na faɗi sunan ka daidai. Shi kuma ya ce VOA Hausa ai yanzu jami'o'i masu zaman kansu ai su ne dalibi yake da tabbacin gama makaranta akan lokaci amma jami'o'in gwamnati sai ka kwashe tsawon shekaru baka kammala ba kullum ana cikin yajin aiki.
To Allah shi kyauta shi kuma Amina Adamu Malam Dori ya ce salamu yau da gobe ikon Allah. To ni dai a gani na hakan koma baya ne domin zai sa al'umma su raja'a akan su domin na gwamnati ba su da inganci kuma gwamnati ma ta daina kokarin inganta nata. Tashi lafiya malaman zauren yau da gobe.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Shehu Adamu Rijau. Shi kuma ya ce jami'o'in gwamnati suna da sauki sai dai akwai wahalar samun admission. Su kuma masu zaman kansu suna da tsada sai dai kuma idan kana da kuɗi zaka samu admission saboda haka kowanne a cikinsu da matsayinsa.
To shi kuma Muhammad Bako da Magaram ya ce ta wata fuskar hakan ci gaba ne ta wata fuskar kuma hakan ba ci gaba bane fatan mu dai shine malamai su bada sahihin ilimi.
To Hafiz ga kuma wani ansa na haɗin gwiwa daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki tare da Kadura Digaga Allah sana faɗi sunanka daidai. So kuma suka ce to a gaskiya dai sam hakan ba zai wani haifar mana da ci gaban da muke bukata ba.
To ita kuma Amina kinga Fatima Abubakar Ayuba Mahangi ta ce yau da gobe hakan yana nuna ana samun ci gaba a fannin ilimin kasar mu Najeriya.
To amsar Adamu Muhammad mai nasara Nasarawa kuma na cewa hakan abu ne mai kyau matuƙa domin kuwa jami'o'in gwamnati na fama da yawaitar yajiyajen aiki ku tashi lafiya. To da alama da yajin aikin nan dai babban kalubale ne
yana damun dalibai sosai da sosai. To Allah da ya kyauta.
Amin.
To shi kuma Abdulrahman Sani Kuriga ya ce harkar ilimi ne zai ƙara taɓarɓarewa.
Plateau. Iliyasu Ibrahim daga jihar Kaduna tare da Suleiman Adamu Tandari Potiskum kuma suka ce hakika yawatar jami'o'i a Najeriya masu zaman kansu wani ci gaba ne a wani bangaren shi kuma ra'ayin shi kenan.
To shi kuma Mustafa Salisu Gusau yace yau da gobe zan kasance da ku domin ji daga masana illar hakan ko alfanu.
To shi kuma Yahya Abdullahi Bakori yace ra'ayina akwai illa saboda na gwamnati za su kara mutuwa.
To shi kuma Muhammad Isa Kabalewa yace hakika wannan zai kawo ci gaban ilimi a Najeriya.
To Hafiz ka amsa mana amsa mu na ƙarshe kenan a yau, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
To yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Tambuwal domin jin ƙarshen tattaunawarsa da Farfesa Bello Bada na Jami'ar Danfodio a Sokoto.
Ana cewa ilimi a Najeriya akwai matsaloli masu tattare da yawa da shi.
Na'am.
Shin jami'o'i masu zaman kansu ne mafita ko ko jami'o'i na gwamnati?
Ba ai ba su ba, ma magana jami'a ko mai zaman kanta ko ta gwamnati ba. Shi ilimin na Najeriya gaba ɗaya ya samu targaɗe tun daga ƙasa na farko. To da ya taso sama sai samu kariya. To da yayyo kuma sama zuwa ga jami'o'i abin sai ya soma kare kashin bayan shi. Don haka an bar kyawo tun wurin zane. Matsawar ba kumawa mun kai ga wannan ilimi na ƙasa mun fara gyara shi ba. Wanda nan ne ake samun waɗanda za su je a makarantun nan gaba ga firamare. To su kuma makarantun nan gaba ga firamare a nan ne za a samu waɗanda za su je mai makarantu. To ita firamare ɗin gaba ɗaya ilimi ya mummunan na ƙasa ya lalace. Domin wanda yake yana minista na ilimi ko shina kwamishina na ilimi a ƙasarsu ko shina shugaban hukumar ilimi za ka iske yana kai iya ne a makarantun ne masu zaman kansu. Kaiwa na gwamnati don haka hakikani bai san me ke faruwa ba. Sannan kuma a wannan wuri na firamare idan gwamnati ta ce ta yi budget da za ta kashewa, to idan shekara ta kare ka zo ka bincika za ka iske a kuɗi wanda ta saki daga cikin abin da ta yi budget ba ta saki 10% ba, yaya za a yi wannan ilimi shi ingantu? To tun da ita foundation ta riga ta samu matsala, to sauran waje ne da zai zo sama? To ba sai tsaya ba. To wannan shi an masifa wadda ta cimma ƙasar mu Najeriya. Duk inda ka ce waya ilimin nan na firamare ya riga ya samu targaɗe.
To mutane da yawa suna ganin cewa malaman jami'a ma da dama ko yawancinsu da ke karantarwa a jami'o'i masu zaman kansu ma'aikata ne a jami'o'in gwamnati kuma suna karɓa albashi a can. To me yasa ba za su tsaya a can su ba da ilimi ingantacce ba sai dai su zo jami'a mai zaman kanta wadda ake ganin cewa an fi ba da ilimi mai nagarta a nan?
Wannan magana ita ai haka take. Watan idan ka ɗauki malamin jami'a yau ka ɗauke shi aiki kafin ya zama cikakken malami na jami'a wanda yake an yarda da shi koyar sosai zai ɗauki shekara 10 domin sai ya yi digiri, yana da digiri na ɗaya ka ɗauke shi zai je shi digiri na biyu, bayan ya ƙare zai dawo sannan je digiri na uku zai ɗauki shekara 10 wace jami'a mai zaman kanta ke iya fara karatu ta ɗauki mutum tana bashi albashi da komi da komi ta yi ta jira ne yana wajen abin da ƙarin ilimi har shi kai kusan shekara 10 ba shi yawa. Don haka waɗannan jami'o'i a duk inda anka kafa su sun dogara akan malaman jami'o'in gwamnati waɗanda aka yi. Domin ita gwamnati ta je ta ba da horo ga nata malamai, wasu sun kai doktoci, wasu sun kai profesoshi. To su ne fa take yi wahaya, ai haya ne take yi wa. Za su zo su koyar a waɗannan wurare ta ba su dan wani abu. Watan kaga a can inda a jami'a su ta ainihin ba su da lokacin da suke ba da karatun wanda ya kamata kamar da domin saura ba kafa. Sannan za su zo nan wajen kwadugo kuma shi ma su yi shibur su ne sama-sama. To wannan shi abala'in da ke faruwa. Waɗannan jami'o'i kuma da suka kafu lalle-lalle ba su da yawan malamai na kansu da suka ɗauka waɗanda sun dogara a gare su su ba su horo su yi komi babu su. Daga za su je su ɗauko ɗancen haya su zo su kuma waɗancan daga inda suke aikin su hankali ta ga ya rabu biyu. Bahaushe na cewa wai ɗan taura biyu ba shi haɗuwa cikin baki lokaci guda.
To Farfesa, wasu ɗalibai da yawa za ka ga sun kammala jami'a ko wato makarantar kimiyya da fasaha wato polytechnic ko kuma suna da diploma, amma idan aka ce su rubuta takardar neman aiki application sai ka ga suna inda-inda ko kuma in ka ga abin da sun ka rubuta za ka ga kamar wasan yara. Wannan ya nuna cewa wato ba a samun karantarwa sosai ko kuma ɗaliban ne ba su mai da hankali a jami'o'i.
Wata kamar yadda na faɗa ne, wannan fa ya samu asali tun sanda muka bari, tun daga ƙasa inda ya zama kusan shine tushe, shine ilimi na firamare. Tun yanda muka bari ya samu cikas, muka bari ya lalace. To duk wata gina fa da za ta zo, domin wannan da ya gama firamare, gashi shi kai ne, gashi bayani na ba to tunda bayani na ba haka an ka iza shi haka nan ya isa secondary, to ko da ya secondary bayani na ba shi bayani nan na primary ba gashi an kai shi secondary ya rabu da aiki ne na primary, anan secondary kuma an ja shi malaman da ke koda shi a secondary suna cikin watan hushi da hukuma domin babu ci gaba, babu kuma sha'anin horo, babu kuma sha'anin wani haƙƙi na wani jin dadi, sannan ko babu kayan aiki, sannan ko babu ginoni na kwarai. Don haka dai yaka jan su ana irin abin da aka ce mawa ta jagiriri, to ana tsakanin jagiriri waɗannan su ne za su wuce kuma su je makaranta ta gaba. In sun je ta gaban su kuma malaman can gaba hankalinsu ya rabu biyu, ƙaƙa za a yi su iya samun ilimi. Sannan su kansu yaran da suka shigo hankalinsu wani ga wani abu da suka ce ma wai su dai su anshi kwali, kana ji yaro na ce ma ni dai in samu kwalin nan, wai yana nufin ya anshi wannan takarda ta certificate, to shi domin ta bashi aiki ba ilimin da zai samu ba. Wannan abin ya taɓa ci gaban ƙasarmu ta tattalin arziki da zaman lafiyarmu da siyasarmu da al'adunmu, duk wannan abin ya kawo mana cikas gare su.
Wato idan ana son a samu mafita farfesa, dole ne a gyara a samar da kayan aiki ga ilimin firamare kenan.
Ko shakka babu, matsayar muna son mu samu mafita. Ai idan ka azagi ne, ko da hawa 20 ne za ka yi, matsawar ƙasan nan baka inganta shi na wannan gini da za ka yi ba, wannan gini roshewa shi ganyen an dade da an shige shi. Amma matsawar tora na farko ka bi duka ka'idoji da an ka ce a yi, an samu foundation na kwarai tushe, to dan Allah ya so duk abin da zai biyo sama. Ba shi ba, ba a fara gini daga sama, ai daga ƙasa ake farawa. To an bari ilimi na firamare ya tabarbare, an bari malaman firamare sun wulakanta, sun komo ba su da bambanci da su da almajirai masu yawo rariya-rariya. An komo ana karatu ƙarƙashin bishiya, an komo azuzuwa na firamare a zakai cikin turɗakaki, ba abin da ke ba yaro shawa. Yaya za a yi a ce wannan yaro shi ne zai isa makarantar gaba ga firamare, a ce kuma ya zo makarantar gaba ga sakandare wai ya zama shi mai ilimi? A'a, ana da iya kai shi wajen aiki a yi ta shi ma da koyo, domin aikin ba iya shi yayi ba, abinda shi ke kokari ne zai samu a wajen aiki.
To farfesa, yanzu da a ce ka ba gwamnati shawara, ce irin shawara za ka bata a game da ilimi a Najeriya?
To shawara da zan bata shine, na farko dai lalle sai an koma mu tushen nan an gyara shi, dole ne. Ai a da idan ka tafi ga kauye, a da daga sarki sai alƙali sai headmaster, ai waɗannan su suka fi kowa daraja a kauye. Headmaster ba karamin mutum bane. To yau an komo taggo ne ya yage riga ce ta yage, sannan kuma lalle yunwa ta ishe shi. Matsawar ba koma an kai an ka gyara ilimin firamare ba da gaskiya, sannan kuma duk wani wanda an rike da mukami na gehen ilimi na gwamnati, to dole ya kai iya na makarantun firamare na gwamnati. Babu zancen kana shugaban ma'aikata wadda ke kula da ilimin firamare ta jiha gaba daya, amma a ce wai ƴaƴanka suna karatu makaranti ne masu zaman kansu, babu wannan. Kana kwamishina na ilimi, a ce ƴaƴanka na karatu makarantin ne na kuɗi. Ko a ce kana minista na ilimi a Najeriya, amma ƴaƴanka suna makarantin nan kuɗi. A'a, dole su kasance, domin ta haka kai ma za ka iya gane matsalar da ke da ilimi ta hanyar iyalinka, ta hanyar ƴaƴanka. To wannan dole sai an gyara shi. In mun samu gyara ilimin firamare, to sauran ilmimuka duka za su samu gyaruwa insha Allah. Shi zan aiki na koyarwa a makarantar firamare da kuma kayayyakin da suka kamata, da kuma azuzuwan karatu da littattafai, da kuma horo ga malaman nan na firamare, da yi musu jarabawa a gani daga cikinsu wane ne ya kware, wane ne bai kware ba, wanda bai kware ba a kai shi ya ƙara samun ilimi. Ai a da haka ake yi, ba ma korati ake yi ba. A'a, za a kai shi ya ƙara samun ilimi a komai mai jaraba, a tabbatar da ya goge. To in ya kasance ƙasan ta yi kyau, to insha Allah sama za ta yi kyau.
Idan ana son a gyara wannan, kamar yadda ka ba da shawara a gyara wannan ilimi na Najeriya, ga inda ya kamata a fara daga ilimin firamare. Shi ya kamata gwamnati ta ɗauki nauyin ilimin firamare, ko a'a mutane masu zaman kansu su kula da ilimin firamare?
ai kasa irin ta Najeriya wanda muke don mutun na birni ne, amma in kana kauye kai wanda ya zamanta ba shi ya samu abin da yace kana cewa kuma shi dauki ilimin nauyin ilimin dani a firamare, ai ba shi yiwa, domin shi ko abin da yace ba shi da shi wahala ta ishe shi. Gwamnati wajibi ne a kowace kasa ta duniya, gwamnati tana bada tallafi ga ilimi kwari a kasa din nan, wannan kasa ita ce bada tallafi gare shi. Dade an je sama abin da mutum ka san shi zama ya rige gare shi, idanu ne sun bude, ya samu ilimi ya san abin da yake so, amma kasa a san da ake so a samu gini mai kyau, wajibi ne gwamnati ta dauki wannan nauyi, ba ma ta dauki nauyi kadai ba, ta ƙara wayar da mutane, ba ma shi kadai ba, ta sa abin yara na shawa, iyaye na shawa, kasashe da suka ci gaba irin kasa din nan ma ciyar da yara suke yi kware da gaske, ba kai ke biyan kuɗin da ake ciyar da yaron ka ba, ciyar da su suke yi domin za su tabbatar da yaro yana da ingantaccen abinci mai gina jiki wanda idan aka ware koyar da shi ba kwana yake yi ba, amma in an je sama to kowa ya riga ya waye ya samu abin da yake so, mai son zama injiniya ya san abin da ya kamata shi karanta ya zama injiniya, mai son kuma ya zama malamin asibiti ya san abin da zai karanta, mai son ya zama likita ya sani, mai son kushi kuma ya zama mai mulki shi ko ya san abin da ake son shi karanta, in kana son ka zama soja kuma ka san abin da ka so karanta wannan daban ne, amma dai kasan nan wajibi ne ta tallabi kayanta.
Professor Bello Bada na Jami'ar Sokoto kenan. Professor Muryar Amurka, tagode.
To madalla, nagode mana Hassan.
To madalla professor.
To jama'a, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu je ga hirar da nayi da Professor Tahir Mamman, shugaban Jami'ar Base a birnin tarayyar Abuja. To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ko zaka gabatar min da kanka?
Oh, ni ne mai suna Professor Tahir Mamman, ni shugaban Base University a Abuja.
Wato kai ne Vice Chancellor kenan na Base University a Abuja?
Ni ne Vice Chancellor na Base University a cikin birnin Abuja.
To masha Allah. Professor, muna tattaunawa ne akan yawaitar jami'o'i masu zaman kansu, kuma mun san jami'ar ku na Base na cikin waɗanda ke da gwarjini sosai.
Alhamdulillah.
To zaka iya mana bayani akan kowane irin tsari ne kuke ɗaukan malamai, wato menene matakin ilimi mafi ƙaranci da kuke ɗaukan malamai akai?
Malaman mu dai muna yawancin su, kamar yadda kika sani, malamai da ake bukata a jami'a mutane ne waɗanda da sai daban-daban da tananan da na tsakiya da wadda kuma sun kure karatunsu sun kama professor haka.
Wato da digiri na farko da na biyu da na uku.
Cikin sa professor yana gaba da na uku shi ba.
To.
Muna sa hankali a kan irin malamai waɗanda suka gama korewa a fannin da suke, kuma waɗanda har yanzu sun samu digiri mai kyau daga inda suka gama. Alal misali kamar daga yawancin daga abin da ke cewa 2-1 sashi na biyu na sama a digiri inda ya fita inda ya gama, sannan kuma yawancin mun fi so waɗanda suke da digiri na biyu da na uku, wato kenan mutane waɗanda sun ga sun nisa a cikin karatu a fannin da suke sun samu wani digiri biyu uku ɗin, don an sun shigo ba wani kuma damuwa na cewa sake tafiya karatu. Amma har yanzu muna kokarin waɗanda suke daidai waɗanda suka yi bai daɗe suka zama makaratu ba, amma kamar rayar su haka ne renan su.
To wannan ya saba ma ka'idan da hukumar kula da harkokin jami'o'i wato na NUC.
Babu, muna bin dokokin su har ma mu kore ma. Don a jami'a ai ya ɗau mutum wanda ya gama digiri ma ba tare da mai samu na biyu ba, ko wanda ya gama na fari za a iya dauke shi, amma yana nan wanda ya ci jarabawansa da kyau shine ake bukata, da irin su aka iya a dauke su a reno su har zuwa su yi digiri na uku ko a jami'a din ko a wani wuri daban. Amma mu a nan sa hankali akan yawanci waɗanda sun yi nisa a cikin karatunsu, don an kin ɗauko wanda da sauran tafiyansa da yawa yana da kawo cikas wani lokaci wajen jare-jaren makaranta. Sa'annan har yanzu mukan sa hankali a kan ma'aikata waɗanda malamin waɗanda sun yi na da aiki ko a gwamnati sun yi nisa a cikin ayyukansu na gwamnati, wasu ma sun bari ko sun yi ritaya ko kuma sun bari da wani dalili. To sai su zo mana da wannan experience abin da ke cewa korewa ɗin na kan aiki ba matsayi na karatu ba.
na
kan aiki har to mutum yana yan malakirwa na guda biyu lalle yana zama jari sosai a makaranta.
Ɗaliban da kuke diba makarantan ku su ma menene mafi karancin makin jarabawa akan wanda kuke diban su akai?
To kin san kowanne shekara jam yake masa karfi ta farkesa jami'a mu mukan danganta namu da abuka jam din take fitowa da shi sanan daga can zuwa sama gaba da hali idan yawanci da ba sa kasa 200 zuwa sama haka don a tabbatar cewa an samu dalibai waɗanda suna da dan kokarin su su zo ba tare da sun shiga makaranta ba sai sun sha wahala ba.
To sannan kuma akwai waɗanda sukan ce ɗalibai waɗanda kilan sun da daga Turai ko sun samu wani matsala ko kuma sun bar wasu jami'o'in a nan Najeriya suke zuwa jami'an ku na BIS wato transfer students. Kamar kuna da yawan su a cikin makarantan ku, me yasa yake haka?
To ba kuna da su da dama amma ba wai sun kasa bane da dama cikin su ba kasa wasu kai ba. Cikin san hali da ke ciki akwai maganan kuɗi. Akwai iyaye da dama waɗanda sun tura ‘ya’yansu zuwa waje sai daga baya ana samu dama wajen biyan kuɗaɗen makaranta da duk sabon na zaman rayuwa haka a can. Tun da kuɗin exchange rate ya yi ɗan wahala sai ya sa iyaye da dama suna dawo da ‘ya’yansu. Yanzu sun fi so su dawo da su gama makarantar sana. Sa’annan na biyu iyaye yanzu suna so ‘ya’yan su kasance kusa da su don a sa ido a kan yadda harkar rayuwarsu yake da karatu su sa yadda za su ga in wani abu ya taso yaran suna kusa da su za su gan su. Amma kin ga suna waje akwai wahala wani abu ya taso sai an ji can sai an biya kuɗi da yawa da jirgi ya ga haka da irin wannan sai shi yasa da dama cikinsu sukan zo ma ka mana ‘ya’yan a nan. Kasancewa ma Abuja ya za musu abu ne wanda ke da amfani don yawancin iyaye da dama cikinsu suna zama Abuja ko kuma kewayen Abuja ko kuma ko da ma mutum yana kasar ku da alal misali kin san zuwa Abuja bai da wahala kamar sauran wasu wurare. Sai shi yasa muka dan samu da dama amma ba wai lallai don sun kasa ba. Akwai irin su ɗin tsaye ku waɗanda sun samu damuwa a inda suka gama ɗin to in sun zo mukan dan ba su dama. Dan damuwa da suke da shi a sa hankali a kansu a samu a gyara ko yana a watsar da yaran gaba daya sun taga sai mu haɗa hannu da iyayen gaba daya a samu gyara a sa su hanya.
To akwai wani tsari da kuke da shi inda kuka bambanta da sauran jami'o'i wurin yayi ɗalibai?
Yanzu kamar wasu wuraren jagoyi da dama akwai inda ake samu da amana masu shaye-shaye da abin da ya kama da irin wannan din. To ba su sa damuwa ga harkan babu wani tsari in yaro yana cikin wannan hali na makarantar ta sa ido ko kuma da wani policy wanda za a gyara. Mu kuwa a jami'a namu akwai waɗansu sai muna sa ido a kan su da wasu asibitoci waɗanda suke gari da masu sa hankali irin psychology haka waɗanda suke lura da harkar yara. Don abinda muka sa hankali a nan shi ne mu sa yara a gyara su.
Wato kamar rehabilitation kenan a Turance.
Akwai sosai rehabilitation sosai a kowane din yana nan. Yaro ya laifi na ɗaya ba mu korin su. Sai dai mu haɗu da su da iyayen da mutanen asibiti inan wani lokaci sai a ba su wata ko biyu ko uku ko shida duk yadda hali ya kama duk yadda yaron ya yi saurin karɓan gyara da za a masa a gani sai mu yi kokari mu haɗu gaba ɗaya mu gyara shi. Da irin wannan din muna da shi sosai yana da ƙarfi a nan makaranta shi kuma iyaye gaskiya suna jin daɗin wannan abu.
To akwai wani misali kuma da za ka iya kawo mu inda kuka bambanta da sauran makarantu?
To kuma muna da naɗa mutanen masu kula da harkar yaro in daga shiga ya shiga makaranta kan naɗa su mu ce kamar advisors haka waɗanda daga nan har zai su zuwa makaranta yaransu da harkar jarabawa da harkar rayuwarsu gaba ɗaya na makaranta.
Wato kuna haɗa su da masu ba su shawarar yadda za su tafi da harkokin makaranta har ku yaye su?
Haka harkokin makaranta da abin da ya shafi lafiyarsu da abin da zai ba su zama lafiyar na mutum na ɗan adam gaba ɗaya har zai yaye su.
To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan bayanin da kai mana Farfesa.
Ma'adala, to hirar da abokiyar aiki na Amina kenan tayi da Professor Tahir Mamman. Yanzu kuma bari mu ziyarci filin da fadafan mu ko me wakilar sashen Hausa a da magaranta mar abari ta jiyo mana a yau.
To shi kuma wannan abin gane wannan abinci ne kamar mu ce miki na nama. Nama ne na shanu gashi nan aka niko aka kawo. Da aka niko aka kawo shi an nika shi tare da kayayyaki haka su tafarnuwa da celery wani ganye ne haka da muke sawa ana ce mishi celery a turance da persil. Persil shi ma yana nan shi ma wani ganye ne mai kaman abin gan karoti amma celery sunan shi. Da su ne da tafarnuwa ake gamawa a nika mai so yana nasa dan atarugu a cikin nika sai a niko miki a markado miki shi mai kyau kuma tsoka ba mai zare ba ba mai kitse ba kuma shi wannan tsokan naman shanu shine muka dauko muka kawo sai ki dauko dan gishiri ka dan garin gishiri ki dan watsa a cikin shi in kina amfani da maji kuma sai ki sa mishi maji aron maji kenan ki sa dan kadan in biki amfani da shi kuma wala ba asa da gishirin kadai sai ki zo ki dauko kwai ko da ɗaya ne ko da biyu ne sai ki fasa kwai danyen nan sai ki saka a cikin wannan nama sai ki abin ga kin shi ki gama shi ki gama shi ki gama shi ki hada shi in ya gama ya kama jikin shi abin da yasa muke sa kwai a ciki dan saboda wurin suya kai ya watsa hakan an sa shi cikin mai mai zayi ya cibre dan ya cibre to kina gani yanzu gashi nan mun yi cibre 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 na bullet kin sunan shi bullet to yanzu wannan cibre cibren da muka yi kuma cibre iri iri ne in kina so kina yin shi mulmule mulmule haka kina yin shi mai tsawo to shine yanzu gashi nan muke soyawa bullet kenan na nama shanu
to yanzu shi wannan bullet in kika soya shi shi kadai ake cin shi ko
ko a tare da frit ba ga kina ga dankalin turawa ba pomme de terre ga dankalin turawa shi kuma shine frit mun yayyanka shi mun yayyanka shi gashi nan yanka kanana 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 yanzu dankalin turawan shi gashi nan in frit kin wannan bullet kin wannan ya soyu sai mu kwashe kuma sai a zuba wani mai kuma sai a yi frit kenan wannan dankalin turawan soyayye da shi da wannan bullet kin na naman shanu shine zamu gama mu ci tare gashi dankalin turawa a soye sai ki gama sai ki dan abin ga ji in gane ko elmiya kadan kaman ta miya ta mutard ko ta mayonnaise haka ko dan atarugu da albasa ki elmiya ki da dan tumatir danye sai ki gama ki ci da shi
jajjaga ne ake ko dan soya shi ake
ana jajjagawa a kasa ko kuma kina soya shi a cikin mai duk dai yanda kike so dai muna soyawa wata ran kuma muna yin miyar kasa haka a kas da tumatir danye da albasa da dan tafarnuwa da dan gishiri kadan mai amfani kuma yana sa maji shikenan sai ki gama ki ci shi da dankalin tura soyayye tare da wannan bullet kin nama soyayye haka ne
Hafiz yanzu wannan magana naman nan bai ta dubo ka da kwana-kwadai.
Ke dai na gani kamar yau
ce. Wallahi ga su can Najeriya su kusa shan ruwa mu kuma yanzu ma muke farawa. To masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Bill Andrade tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku sha ruwa lafiya.